This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Murya da Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk bayan da shugaban Najeriya ya rattaba hannu akan umarnin dawowa da tsohon taken Najeriya da ake rerawa, ƴan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
Gaskiya na ji daɗi don taken na da ta fi na yanzu kuma ta fi ma'ana. In kika duba duk canza tsin duk suna da ma'ana fiye da abin da muke yi yanzu.
To, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kuma akan wannan maudu'in muke so mu ji daga gare ku, an jima kaɗan, sai a kira lambar wayar 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, wanda ya tattauna akan ƙarin harajin da Amurka ta sanya akan motoci ƙirar China da ke amfani da lantarki. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Tawagar mutane 12 masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta yi wani zama na tsawon kusan sa'o'i 4, sannan ta ce ma alkalin da shari'ar ke gabansa a saurari wani muhimmin ba'asi daga wani mai bayar da shaida, David Parker, tsohon mawallafin mujallar National Inquirer, da kuma wani tsohon lauya mai gyaro ta ma Trump a siyasance, Michael Cohen, game da ganawar da suka yi a watan Agustan shekara ta 2015 da Trump a katafaren gininsa na Trump Tower da ke birnin New York. Masu gabatar da kara sun kira wannan ganawar kulle-kullen Trump Tower saboda Faka ya tabbatar cewa a wurin ne ya gaya ma daɗaɗɗen abokin nasa Trump cewa zai zame masa mai jiyowa da leƙowa wanda zai sa ido kan duk wasu labarai marasa kyau da ake neman yadawa game da shi yayin da yake takarar shugaban ƙasa. An zargi Trump da ɗaukar matakin da ya saba ma doka na yunkurin shafar sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 wanda ya yi nasara a ciki. Shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi yau Alhamis ya yi kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓɓasa wajen kawo ƙarshen yaƙin Gaza. Ina mai ƙarawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta ɗaukar mataki na samar da kayan agaji a zirin Gaza, a kawo ƙarshen ƙawanyar da Isra'ila ta yi, sannan a daƙile duk wani yunƙuri na raba Falasɗinawa da ƙasarsu, a cewar LCC, yayin da shi da sauran shugabannin ƙasashen Larabawa ke halartar wani babban taro a birnin Beijing na China. Shugaban China Xi Jinping yau Alhamis shi ma ya yi shelar ware kayan agaji na dala miliyan 69 magaza da kuma miliyan 3 ga cibiyar kula da harkokin Falasɗinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami 19 da jirage marasa matuƙa 32 a faɗin Ukraine, yayin da ita kuma Rashar ta bada rahoton wasu hare-haren da ita ma Ukraine ta kai mata. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa 32 ɗin da kuma 7 daga cikin makamai masu linzamin. Sarhi Lesak, gwamnan yankin Dorospolka da ke yankin tsakiyar Ukraine, ya ce an kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matuƙa a wurin, inda ɓaraguzai suka lalata wani gini da kuma wayoyin wutar lantarki. Haka zalika an cabko wasu makamai masu linzami da jirage marasa matuka a sararin saman yankunan Chaskasi da Carson da Kalaminski da Kresbrat da birnin Kiev da Odessa da Vernisia da Zaporizhia. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka na da duk abubuwan da take bukata don sauyawa da kuma bunƙasa tattalin arzikinta. To amma tana fuskantar wasu mawuyatan shingaye ciki har da tsarin hada-hadar duniya wanda wani sa'in ma ke da wahala a cewar jagororin gabatar da kasidu a babban taron shekara-shekara na bankin Raya Afirka wanda aka yi a birnin Nairobi, Kenya. A yayin da ƙididdigar abubuwan da nahiyar Afirka ke samarwa a shekara wato GDP ke nuna alamar ɗan raguwa a shekarar 2023, tattalin arzikin Afirka na ci gaba da nuna jimiri a cewar shugaban bankin Raya Afirka Ikinwumi Adesina a wani wato a wannan makon a babban taron na shekara-shekara a birnin Nairobi.
The African Development Bank projects that Africa's real GDP growth will rise from 3.1%
ADB na hasashen cewa GDP din Afirka zai karu daga matakin sa na kashi 3.1 cikin 100 a shekara ta 2023 zuwa kashi 3.7 a shekara ta 2024 da kuma kashi 4.3 a shekara ta 2025. Muhimmin abu a wannan shine sama da rabi wato kasashe 31 GDP ɗinsu ya karu a shekara ta 2023 fiye ma da na shekara ta 2022. A ƙarshe, kwanaki 10 da mutuwar shugaban Iran a hatsarin jirgin sama a yankin arewacin ƙasar, har yanzu hukumomi ba su faɗi dalilin da ya sa daga cikin jiragen sama masu saukar ungulu guda uku da suka yi jigilar maido da jami'an gwamnati zuwa Iran bayan wata ziyara da suka kai kan iyakar Azerbaijan, wanda ke ɗauke da shi shugaban shi ne kaɗai ya faɗo a wani yanayi na matuƙar hazo. Wani al'amari ko mai ɗaura kai shi ne yadda ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin ya rayu bayan hatsarin na ranar 19 ga wata a lardin gabashin Azerbaijan wanda ke cikin Iran na tsawon sa'o'i, inda har yayi ta ansa wayoyi da dama a cewar kafafen yaɗa labaran Iran kafin masu ayyukan ceto su isa wurin, inda suka same shi a mace shi ma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Najeriya ta cika shekaru 25 da dawowar mulkin demokuraɗiyya ba tare da wani tsaiko ba, shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan umarnin dawowa da tsohon taken ƙasar da ake rairawa, wanda aka daina amfani da shi sama da shekaru 46 da suka wuce. Sai dai matakin ya zo wa 'yan Najeriya da mamaki, ganin cewa ana fama da matsaloli da yawa, ciki har da tsaro da matsin rayuwa a ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Raƙayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shekaru 46 kenan da Najeriya ta daina amfani da wannan taken ƙasa da ake masa laƙabi da Najeriya We Healthy, wanda aka samar da shi bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960, kuma Baturiya Lillian James William ce ta rera shi. Sai dai yanzu shi ne ya zamo sabon taken ƙasar, inda ya maye gurbin a Rights or Compatriots bayan da 'yan majalisun dokokin ƙasar suka ƙudurta shi, kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rattaba masa hannu ya zama doka. Dawo da tsohon taken ƙasar dai ya zo wa 'yan Najeriya da mamaki, ganin cewa 'yan ƙasar na fama da ƙalubale da suka hada da nasaru, tsadar kayan masarufi, matsalar tattalin arziki da dai sauransu, kamar yadda suka shaidawa muryar Amurka.
Sunana Muhammad Salih Bade. Magana gaskiya shine a wannan lokacin ba abinda 'yan Najeriya suke bukata ba. abinda 'yan Najeriya suke bukata a wannan lokacin in ka diba da kyau, muna fama da matsalan tattalin arziki, muna fama da tsaron ƙasa. In fact tattalin arziki shi ma ya ƙara kutun har ya kai ga wannan matsalar da muke fama da na tsaro. Abin da ya kamata a yi ba wani takin shugaban ƙasa na baya ko na yanzu ba, don yanzu in ka ce ka ƙara kawo wani sabon takin ƙasa, dole malaman ma da za su koyar da yaran su kansu, in ka aje su ka ce su yi wani takin ƙasan, ya zama su wani aiki daban.
Sunana Olayin Kabalogun. Gaskiya na ji daɗi dan ɗai taken na da ta hi na yanzu kuma ta fi ma'ana, so dawowa da shi. Ni dai a ɗan Najeriya in kika duba duk tsanzatsin duk suna da ma'ana fiye da abin da muke yanzu.
Sunana Asma'u Musa Idris. Zan ce dai to tunda baya dai an ce shi ne roƙo, amma dai tunda a wannan dai mu muka riga muka saba da ita, kuma shi muka ɗan iya dai ya dai kamata a ce da an ɗan banmu dai mun ci gaba da ita mu ƙarasa da ita.
Shi tsoko zaki ɗan rera mana ne.
To Nigeria we hold our own their native land da sauransu dai.
Wanda ake yi yanzu.
Rise of compatriots. Nigeria called Obey to serve our father's land da sauransu.
A hirarsa da muryar Amurka, Rulwanu Ladan, ɗaya ne daga cikin masu sharhi akan lamuran da suka shafi rayuwar yau da kullum, ya ce ba dawo da taken Najeriya ne matsalan 'yan ƙasar ba, kuma dawo da tsohon taken ba zai kawo wani sauyi mai amfani ba idan har shugabanni ba su saka kishin ƙasa a zukatansu ba.
Idan aka lura da menene taken ƙasa dama ba wani abu bane yana zaburar da mutum da tuna alƙawari na kyautata ma ƙasar shi da shauki akan ƙasar. Yau Najeriya wane ne yake da shauki a kanta? Waɗanda suka mayar da wannan taken mutane ne waɗanda su suka durƙusar da 'yan ƙasar ta hanyar zalunci da babakere. 'Yan Najeriya abinda za mu ce kawai shi ne Allah ya zaburar da shugabanninmu su tuna da abinda Allah ya ɗora masu.
Yanzu dai ya rage ga 'yan Najeriya su koma aji domin samun haddar tsohon taken ƙasar da shugaban ƙasa ya rattabawa hannu a ranar da ƙasar ke cika shekaru 25 da dawo da mulkin farar hula ba tare da wani tsaiko ba. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Madalla a gaida Ruqayyah Basha. To yau muna so mu ji naku ra'ayoyin akan wannan batun na sake maido da tsohon taken Najeriya. Amma kafin mu buɗe layin wayar mu, ku dan shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu so mu ji daga gare ku akan batun maido da tsohon taken Najeriya na Nigeria we healthy. Sai a kira 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Madalla mun samu kira na farko daga Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa? Malami daga Nasarawa, ko kana tare da mu? Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Allah tare da ku, alhamdulillah. To da farko dai muna tare da Garba Sani ne cikin radio na garin Doman Jihar Nasarawa a tsakiyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Garba.
To madalla, to na ji maudu'i ne da yake magana akan dawo da taken Najeriya. To a gaskiya ni a matsayina na cikakken ɗan Najeriya kuma mai kishin Najeriya, wanda a duniya ba inda nake so kamar Najeriya. Amma ni yanzu abin da ya dame ni na kai shi ne a gaskiya mu talakawa da a ce ƴan majalisar nan za su yi mana adalci, su dawo mana da matsalolin da ya addabe mu. Misali, wallahi ƴaƴanmu suna kwana da yunwa da mu da su, makaranta yara ba sa zuwa, musamman sai ki ga yara yanzu suna bin bola ne, makarantunmu duk sun tsaya, ga shi ba abinci, gaya matsala na ainihin sufuri babu saboda tsadar mai. Duka waɗannan abubuwa sun tarbar bane gonakinmu ba ma zuwa saboda a wasu wuraren ma gonaki sun tsaya saboda matsalan gonakin nato. Ake wannan suka sa hankali a kai da ya fi mana, amma a gaskiya muna musu addu'a, ya Allah Ubangiji ka kawo dalilin da za su sa hankalin su ya dawo da addaban da matsaloli ya addabe mu a wannan ƙasa, su samu su warware mana mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da gudanar da walwalar mu a cikin koshin rayuwa. Shine abin da ya dame mu, kuma Allah ya sa wannan abu da ya faru ya sa alheri ya zo ya biyo bayansa. Na bukatar ku.
To madalla, mun gode Malam Garba daga Nasarawa. Yanzu kuma mun samu kira daga Kebbi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kebbi?
Nana Alhaji Yahuza daga Zuru.
To Alhaji Yahuza, muna jin ka.
To ina son in bayyana ra'ayina duka ga wannan al'amarin da ke faruwa na batun sabon takin Najeriya, wai tsohon takin Najeriya za a dawo da shi. Mu da hankali koma wurin harkar tsaro da ke yi muna wannan saboda talakawa ana cikin yanayi, kuma Allah ya sa shi wannan jagoran namu su koma wannan gehen bisa ga wanga gehe na batun harkar takin Najeriya. Da fatan Allah ke muna jagora.
To amin Alhaji Yahuza, mun gode daga Kebbi. Yanzu kuma za mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Taraba?
Kina magana da Sadi Haruna Madakin Bantaje.
To Malam Sadi, muna jin ka.
To muna
Malam Sadi daga Taraba, kana tare da mu? Malam Sadi Haruna. To ina ga layin Malam Sadi Haruna ya goce ko kuma yana dan fuskantar matsala. To masu sauraro, muna dai da lokaci dan a kira a bayyana ra'ayi akan batun maido da sabon taken Najeriya. Mun samu kira daga Kano.
To alhamdulillah, muna tsere yan Najeriya murna da dawo da wannan taken Najeriya da aka yi. Muna goyon bayansa 100%, kuma alhamdulillah muna musu fata alkhairi. Da magana Bashir Magaji Sanda da zagun kure a tare Najeriya.
To Malam Bashir, ka iya rera sabon taken?
A na yankar zama a ito ko dai ban iya ba, ai za mu koya yanzu ko tun da mu yara ne lokacin da aka gina shi ba mu zo duniya ba.
Allah sarki. To wannan haka yake, mun gode Bashir Magaji. To yayi kyau haka, mun gode Malam Bashir Magaji daga Kano. Yanzu kuma za mu je Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Adamawa?
Muna magana da Ibrahim Umar Kumbi Jantama.
To muna jin ka Malam Ibrahim Umar.
Ra'ayina shine anan ɗan Najeriya ya baje iya iliminsa, iya kokarinsa, sannan kuma an ture na shi, an ɗauko na Bature.
Me yasa ka ce haka?
Saboda abin da yasa na ce haka, shi ainihin takin yadda ya shirya shi ma tana da inganci kuma tana da kyau. Don haka abin da nake gani, inda akwai wasu kalamai wanda ya kamata a caccanja su, to sai a caccanja su, kar a cire na shi.
Sauraro, to mun gode Malam Ibrahim Umar daga Adamawa. Masu sauraro, a nan za mu dakatar da ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayi.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin zai nazari ne akan karin takunkumin da kasar Amurka ta kaka ba motoci kirar China masu amfani da lantarki da kuma irin illar da zai akan bakatukar yaki da rumamar yanayi da ake yi a duniya.
Wannan matakin da suka dauki ba mataki ne da ya dauki al'amarin dumamar yanayi farko ba.
Sannan za mu yi duba akan abubuwan da ke haifar da gurbataccen iskar da ake shaka a cikin muhalli da kuma irin matakan da suka kamata al'umma su dauka domin shawo kan matsalar.
Muddin in muna sare itatuwan nan ba tare da kuma muna shuka wayansu don ya mayar da gurbinsu ba, kullum iska wanda muke shaka za ta yi karanci.
Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. A yunkurin Amurka na ganin ta inganta sarrafa motoci a cikin gida. Kimanin makonni biyu kenan shugaba Joe Biden ya laftawa motoci masu amfani da wutar lantarki kirar China haraji har kaso 100, lamarin da masanan harkokin yanayi da muhalli kamar Malam Jafaru Dankwabiya a kasar Ghana ya ce zai yi mummunan tasiri akan yunkurin da duniya take yi na yaki da dumamar yanayi.
Yau duniya tana huskantan matsaloli mabambanta, musamman sakiyar yanayi ko dumamar yanayi, wanda kowane yanki mutum yake, kowane aiki mutum yake yi zai ga alaman wannan abu yana haifar da matsaloli mabambanta wanda ke shafan rayuka, yana shafan arziki, yana tauye ci gaban kasashe da dama. Wannan kuma matsala duniya an rabu, wasu suka amince cewa da gaske dumaman yanayin yana afkuwa, kuma akwai wasu kuma da har ila yau sun ki amincewa. To amma shekara biyu ko uku da ya wuce, sai in ce waɗanda ma suka ki yadda da wannan dumamar yanayi wanda ilimin kimiyya ya bayyana, to sun ga alaman cewa akwai wani abun da ke faruwa ma yanayi. Shugaban kasan Amurka ba shi cikin waɗanda suka ki yadda da wannan masala. Tsohon shugaba shi ke da masalan wannan, Donald Trump. To amma yakin neman tsaron duniya ga barin masalolin dumamar yanayi ana yin shi ne da wata manufa kuma daban. Kasashen Turai, yankin Amurka, yankin Europe, kowa ya tabbatar cewa ya kamanci a yi wani abu, saboda waɗannan yankunan duniya suke kawo matsalolin da ake huskanta na dumamar yanayi. Saboda dumamar yanayi da kanta ba abu ne da gaba ɗaya take faruwa ba, abu ne da ayyukan da muke yi ya kawo ta. To shi yasa su kasashen Turai suke kawo wannan matsala. Amma waɗanda ke jin zafin wannan dumamar yanayi da allubanta yankin Afirka ne, da yankin Caribbean, da wasu da garurukan da ba su da karfin da za su iya masu yaki wannan dumamar yanayi. Shugaban kasa Joe Biden, a lokacin da ya tashi sa takunkumi akan motocin da ke amfani da wutan lantarki na China zuwa Amerika, a wannan lokaci ba yi ma duniya tunanin masalan dumamar yanayi ba. Kiran da sauran jama'an da suka yi kiran shi ya sa wannan takunkumin nan, kiran tattalin arzikin kasan Amurka da kiyaye ayyukan jama'un Amurka, musamman Ohio State. Shi yasa wannan matakin da suka dauki ba mataki ne da ya dauki al'amarin dumamar yanayi farko ba. Wannan kuma mu dai abinda muke gani shine yankinmu na nahiyan Afirka muke fuskantar matsaloli masu yawa. Yau mu huskanci abin da ya faru Brazil, Kenya, Papua New Guinea, Ghana, Nigeria da sauran kasashe mabambanta da ke cikin Afirka da sauran kasashen Caribbean. Kowa ya san cewa dumamar yanayi muna wahala da ita sosai. Ana kira a bar amfani da man fetur, saboda a yi amfani da sarrafaffen makamashi wanda za ta rage mana dumamar yanayi. Amma wannan abun da United States of America suka yi a hannun shugaban kasa Joe Biden ba abu ne da zai taimaka ma sauran kasashe su kuma su saura kan wannan hanya na yaki da dumamar yanayi ba. Saboda kasan Amurka, kowa ya san cewa in ta rigayi ta yi abu, to sauran kasashe ma za su yi ta ba tare da lura da aibinta ba. Shi yasa wannan abu ba abu ne da zai taimaka mana cikin yakin dumamar yanayi ba.
nasa bangaren kuma. Dr. Babagana Buso na Jami'ar Jihar Yobe Najeriya yace ayyukan da bul'adama suke aiwatarwa ke gurbata iskar da ake shaka wanda yake da mummunan tasiri ga lafiya da muhalli.
An ka duba yanayin mu muna shaka iska ne wanda da turanci ake ce mu da shi oxygen, den kuma sai mu cire gurbataccen iska wanda ake kiran shi carbon dioxide. To abin da yake ba mu ingantaccen iska wanda muke shaka shine tsirrai da itatuwa wanda suke zagaye da mu. Don Allah ya shi yadda duk itatuwan da suke suna jan wannan iskan da muke cirewa gurbataccen wanda ake kiranta carbon dioxide, den kuma su za su yi amfani da wannan iska su yi manufacturing abincin su photosynthesis. To kuma sai su cire mana iska wanda muke shaka wanda ake cire shi oxygen, shi yake zama musu abinci. In muka cire carbon dioxide ba muna numfashi ba, to muna cire carbon dioxide, to shi suke dokawa su yi amfani da ruwa da wayansu sinadarai sai su gina kansu wanda a turanci ake ce da shi photosynthesis. Sai kuma sai su cire mana tataccen iska wanda mu muke shaka wanda ake kiran shi oxygen. To ba ma ita carbon dioxide kadai ba, akwai wayansu gurbatattun iskan wanda duk tsirrai suna amfani da shi su gina kansu, amma wanda in iskan nan itatuwan ba su a jan wayannan abun su yi amfani da su zai zama mana illa. Na biyu kuma zai duma mana yanayin da muke ciki, ba za mu samu walwala ba, kuma za mu dinga shakan iska wanda ba gurbatacciya ba. In kuma muka bari in aka abu nan, yawancin halayyarmu ne ko shi dan adam yana so ya inganta rayuwar shi da gine-gine na zamani da kuma shimfiɗa hanyoyi don sufuri da kuma wayansu masana'antu na kera kayayyaki na jama'a. To wayannan duka abubuwan da suke din abubuwan da yake sa mutane su yi ta sare itatuwa domin ya bada dama a yi gine-gine kamar yadda na fada. To suna sa karancin, don ana ta yi sassare itatuwa ba gaira ba dalili. To kuma muddin in muna sare itatuwan nan ba tare da kuma muna shuka wayansu don ya mayar da gurbinsu ba, kullum iska oxygen wanda muke shaka ingantaccen za ta yi karanci.
Sauraro, iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora akan wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Babagana Buso da Muhammad Jafaru Dankwabiya da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Ma'azu nake cewa mutara a shiri na gaba.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, tawagar mutane 12 masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta yi wani zama na tsawon kusan sa'o'i 4, sannan ta ce ma alkalin da shari'ar ke gabansa da a saurari wani muhimmin ba'asi daga wani mai bayar da shaida David Parker, tsohon mawallafin mujallar National Inquirer da kuma wani tsohon lauya mai gyaro ta ga Trump a siyasance Michael Cohen, game da ganawar da suka yi a watan Agustan shekara ta 2015 da Trump a katafaren ginin sana Trump Tower da ke birnin New York. Shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi yau Alhamis ya yi kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓɓasa wajen kawo ƙarshen yakin Gaza. Ina mai ƙarawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta ɗaukar mataki na samar da kayan agaji a zirin Gaza, a kawo ƙarshen ƙawanyar da Isra'ila ta yi, sannan a dakile duk wani yunkuri na raba Falasɗinawa da ƙasarsu, a cewar LCC, yayin da shi da sauran shugabannin ƙasashen Larabawa ke halartar wani babban taro a birnin Beijing na ƙasar China. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami wajen 19 da kuma jirage marasa matuƙa 32.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyarmu ta yau Helen, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.